أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساغ على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا قوم يوم الخميس شاهد يرقوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبون أيضا ذريهن لتلاتين دا ترى كما يوم تلاتين دا بياقوة بيرمي لدي دبوبي لقوم شاء تقص وأنما سلاتي ميتان البركة masallacin margayi Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alqurani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba wannan insha Allah shine majlisin mu na biyar a cikin wannan tafsiri kafin a ci gaba da tafsiri akwai tambayoyi wadanda suka yi kwantaitin jiya wanda ya ci Allah gaba ko mace ni ce miji na ya ce min karna fita da na tambaye shi sai da na tashi fita sai na fita ta wundo to wai shin sakin yana nan koko ya sake ta koko wannan shine malaman fiqh suke ce masa at-talaqu al-mu'allaq ko su ce at-talaqu bit-ta'alliq malame sun kasa shi gida uku akwai mutum ya rataye sakin matarsa da yin wani aiki nata kaman wannan ya ce in kika yi kaza to a bakin aurenki ko na take ki nau'i na biyu shine ya ce in rana ta faɗi yau na take ki nau'i na uku shine ya rantsuwa ya ce wallahi in nayi kaza matata ta so malamai suna da tattaunawa a kansu duka guda uku irin nata wannan shine nau'i na farko mutum ya ce ma matarsa in ta aikata aiki kaza ya take ta malamai da yawa sun tafi akan cewa ta so can a cikin sahabbai a ruwaito akwai riwaya al-imam al-bukhari ya kawo ta a cikin sahih al-bukhari da isnadi mu'allaqi zuwa ga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ya ba da fatawar cewa duk mutumin da ya ce ma matarsa in ta aikata wani abu ya sake ta to ta so haka an ruwaito al-imam al-bayhaqi ya ruwaito daga abdullahi ibn mas'ud shi ma fatawar sa kenan sannan kuma malamai kusan duka al-a'immatul arba'a abu hanifa malik shafi'i ahmad ibn hanbal fahimta su kenan idan mutum ya ce ma matar shi in ta aikata wani abu ya sake ta to da ta aikata wannan abin ya sake ta a gefe guda an samu su malamai da suke ganin ba wannan sakin musamman aka tambaye shi aka ce me yasa aka ce haka sai ya ce ai yayi ne dan ya tsorata ta katta to anan sai aka ce ya ce mata wai in ta fita ya sake ta sai ta fita ta wundo ai ta fita ai to da kan an dauki magana wannan tan malaman ta so so da kamar zaje su ji tsoron Allah su daina irin waɗannan abubuwa su ma mata su ji tsoron Allah su daina saba ma umarnin mijinsu in mijinki ya ce kacce fita to me yasa zaki fita in kika fita din nan fa kina cikin la'anar mala'iku ne domin mijinki ya hana ki yin wani abu kin kike ki hannu so da kaji tsoron Allah dauki aure a matsayin ibada ba wani abu kawai na hore na morewa ko wani abu kawai na a rika bata ma juna rai ba Allah ya shirye ta da wannan ya ce yana da tambayoyi guda biyu ya ce wai wani mai kuɗi ne a unguwarsu amma baya sadaka sai shi kuma yake jin ina ma a ce shi ke da wannan kuɗin sai ya rika taimaka ma talakawa da marayu da makamancin haka to shin wannan yana cikin hassada a baya cikin hassada ai kai fata kai ina kai ma da a ce kana da yin wannan dukiya ka aikata aikin alkhairi kana cikin mutane guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su a matsayin cewa suna da ladan aiki annabi so mai ya lissafa ya ce innamad dunya li arba'ati nafari Allah ya halicci duniyar nan ya sa nau'ukan mutane guda hudu a ciki
to mutum na farko shine mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma sai ya zama yana amfani da dukiyar nan cikin abin da Allah ke so. A gefe guda ga wani masani ya san hukuncin yadda ake amfani da dukiya, shi ko bai da dukiyar sai ya riƙa kalla yana cewa oh ni ma ina ma a ce ina da dukiyar wani in yadda yake yi. To kagen aka kishiyantar wancan baya yi sai ya fatan ina ma shi ma a ce yana da dukiya irin tasa, amma ya ƙi yin irin aikin da yake mara kyau, yi aiki mai kyau. To daga shi ma yana da lada a wajen Allah, wannan baya cikin hasada, baya cikin hasada insha Allah. Kai shi ne ma malamai suke ce masa gibba, al-gibba, duk da asalin gibba ka ga wani na yin amfani da dukiya cikin abin da Allah yake so sai kai fatan kai ma ka zama kamar sa, ita ce asalin gibba. To amma a nan kishiyar sama na ɗaukar haka, ka ce ina ma dukiyan nan kai ma kana da irin ta, amma kai ba za ka yi aiki mara kyau irin wanda wancan yake yi ba, ba za ka yi rowa ba, ba za ka ƙi yin aikin Allah da dukiyar taka ba. Za ka taimaki addini, za ka taimaki talakawa, za ka taimaki marayu. Allah zai ba ka lada gwagwadon wannan tunanin da kake da shi. Malam akan yi abin da za a yi, akan yi abin da za a yi kabbara, amma wasu su ce Allahu Akbar, wasu su ce Allah. Malam a yi mana ƙarin bayani. Ƙa'ida ita ce ba a ambaton Allah da suna mufradi, kiran Allah da suna mufradi ƙwara ɗaya a ce Allahu ko Allah bid'a, bai tabbata a sunna ba. Duk zikirin da Annabi sama ya tabbata ya karantar, to babu inda Annabi sama ya karantar da ambaci Allah da lafazi ɗaya, sai dai cikakkiyar jumla Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammadin da sauransu, za ka gansa cikakkun jumloli ne. Amma kawai faɗin a ce Allah shi kenan, wannan bid'a ce, bai kamata musulmi ya zama yana yi ba, babu girmama Allah a ciki. Shubhar da suke ɗauka ita ce aya da take cikin suratu al-an'am, ulillah summa dawhum fi khawdihim yal'abu wa ma qadara Allah haqa qadri idh qalu ma anzala Allah ala basharin min shay, sai Allah ya ce qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. تولى قل الله إن يتسقى لو كعمتك أي آية ناتشيوة وما قدر الله حق قدره والله وسباء الله مطعين ليس الشنت سباء شفاء da suka yi ne iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay, a lokacin da suka ce Allah bai so kan wani mutum wani abu ba, sai Allah ya ce masu faɗin wannan magana ka tambaye su qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa, to ka ce musu waye ya saukar da littafin da Annabi Musa ya zo da shi wanda ya kasance akwai haske da shari'a a cikin sa, kuka rike daukar sa kuna rubuta shi a takaddu, sannan aka sanar da ku abinda ba ku sani ba ku da iyayenku, shi Allah ya ce to ka ba su amsa ka ce ulillahu, ka ce Allah ne ya saukar, ai ulillahu anzalahu ce. Amma a magana ta larabci ba larabe dama ya saba ko a Hausa kana da shi, sai na ce wane ne yau ya fara zuwa masallacin nan, shi aka ce ai tanku ne, ko aka ce tanku, me ake nufi, ana nufin tankwane ya fara zuwa masallacin nan, to shi ne a irin can aya ulillah. To daga ba a zikirin Allah da lafazi kwara ɗaya kai a ce Allah, ko kuma a faɗe shi da wasali a ce Allahu ko makamancin haka, shi dai a cika sa. Sannan su kuma masu yi ma cikakken lafazin, to kashi wasa da abin, za ka ji wani ma ya yanke ba zai ce Allahu akbar din ba, sai ce bar, wani ya ce akbar, ko kuma ya faɗi wani abu dai kawai gayi nan dai kamar izgili izgili, to ba a izgili da sunan Allah. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, so daka ba a izgili ga sunan Allah. Wannan yake cewa shin alqunuti a sallar tarawih ko tahajjud ana yin shi ne kafin ruku'u ko kuma bayan ruku'u? Duk mafi yawancin riwayoyi da suka zo suna tabbatar da cewa kafin ruku'u ake yi. Alqunutin da ake yi a sallar tarawih wanda ake Allahumma hadini fi man hadaita ko Allahumma hadina fi man hadaita, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jikansa sayyiduna Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma, ana yi ne kafin ayi ruku'u. جد الإمام البخاري أشكم صحيح البخاري بعد يكتشوا باب القنوت قبل الركوع وبعده. الإمام البخاري ما فيهن شو معلمي تنشف أبن ديك ينتينا نفنكو القنوتي ديك جباكي دي داك دوما القنوتي كلا أكل أخي القنوتي داك ينصلاة التراويح ko salatul layl ko kai kadai kai sallar dare ya halatta kai alqunuti. Idan ka gama sallar ka ta dare kai wutiri, to kafin kai ruku'u ya halatta kai alqunutin, shine qunutu qiyamul layl kenan. Sannan akwai qunuti nau'i na biyu, shine qunutun nawazil. Idan wasu abubuwa marasa kyau sun faru, kamar tazun nan ake kira ake ban labari abin da ya faru a makwabtan mu nan wannan musibar da take faruwa ta kashe mutane kawai da rana ta kirgal. Wai shekaran jiya aka shiga wata lokal wani kauye a cikin lokal gamban din tsafi a nan Zamfara, aka kashe mutane. A yanzu maganar da ake ciki ana jin an tara gawawaki sun fi 40 da wani abu da rana 12 rana shekaran jiya ranar Talata. To irin wannan in ya faru ya halatta ya alqunuti a goki Allah, Allah madaukakin sarki ya mana maganin wannan damuwa, ya mana maganin wannan fitina. To shi ana yin sa ne an dauko daga ruku. Shi alqunuti na ƙarshe shine alqunutin da ake yi na asuba, wanda mazhabin Malikiya da mazhabin Shafi'iya suke yi, amma jarriwayin da aka wato ba su inganta a game da wannan ba. To shi ma suna faɗi cewa ana yin sa ne kafin ruku'u, kuma ya halatta ayi bayan ruku'u. To kaga wannan sune alqunuti da ake da su nau'uka guda uku. Amma wanda mai tambaya yake tambaya akan sa na sallar dare da ake, to ana yi ne kafin a tafi ruku'u. Wannan shine ita ce maganar da tafi. Yace malami ne nazo karatun jami'a a garin Zaria daga Kaduna, sai naje gida daukan abu, shin zan yi kasugu ne koko zan cika sallah? A an kana kan hanya za ka kai sallah ta kama ka, kamar misali ka tsaya a masjidul musafir a riga cikin sai kai kasugun ka, haka nan kana dawowa ma sai kai kasugun ka. Amma kauli raji in ka koma garin naku ka zauna kwana ɗaya za kai ko kwana biyu, ga babanka ga mamanka kila akwai matarka a garin, to cika sallah za ka yi. Amma daidai lokacin da kake kan hanyar tafiya to kai kasu ba laifi bane. Haka in kana dawowa ma kai kasu, wato azhar kai ta raka'a biyu, la'asr ma kai ta raka'a biyu, isha'i ma kai ta raka'a biyu, sune sallolin da ake musu kasu. Magriba da asuba ba a musu kasu. Kasun magriba sai ayi nawa raka'a ɗaya da rabi. Akwai wani malami daga cikin malamai al-Imamu Tufi, shi yana ganin ana ma magriba kasu. Malamai suka tambaye suka ce to ya za a yi sai raka'a ɗaya da rabi? Akwai wanda zai iya faɗa mana yadda ake raka'a ɗaya da rabi? Kaga bashi. Sannan asuba ma ba a mata kasu. Malam ina don Allah ina so a janyo hankalin iyayenmu da su bari na yi aure. Ina da sana'ar yi amma sun ce sai na gama karatu. Ai mun yi wannan batun kwanaki kila ba ka nan ne. Mun yi wani ya rubuta irin wannan takaddar a game da cewa wasu iyaye ke so hana ƴaƴansu aure. Ba daidai ba ne idan yaro yana da abin da zai yi zai iya riƙe iyalansa a hana shi ya aure. Wannan shi ke haifar da musibin da suke faruwa. Sai mutum ya je ya shiga hanyar ɓanna, ya aikata abin da zai zama saban Allah ne ko kuma ya tai. Shi kuma saban Allah ana fara yin shi ne a hankali a hankali har ya zo ya zama mutum annakiya a zuciya ya kasa bai. So da kama damar yaro yana da abin da zai iya riƙe iyalinsa, to a bashi ya aurensa shi kenan. Ai yin auren nan ma na ƙara sa shi ya zama responsible, ya zama mutumin da ya san abin da yake. Yanzu haka ko ƴan siyasa ne idan mutum zai fito takara in bai da mata sai ya huga ya je a mishi aure, ya je ya aure. Saboda yana fitowa aka gaba sai ya ce wannan za a zaɓa mutumin da ko mata bai da ita, ya zaya mutumin da ya kasa iya riƙe mata ya iya riƙe al'umma ko? Sannan kuma za ka ga mutanenmu sukan ƙyamaci a ce ga wani bai da mata ya zo yana jinsa sallah. ba fa addini bane wannan yasa su yi amma dai kai kage laifin su eh kun yi shiru kage da yadda mu da mu kawai a ce gashi wani katotan ta zuru shine limamin yanzu a zo a gama sallah an gama sallar tara an gama sallar abin nan an gama sallar magariba an sha ruwa bai san me ya zai yi ba kaga yadda damuwa ko a ganshi yana tara barabe yana karban kudin masallaci da dan kosan da aka kawo saboda a gida ba bayani to kaga ai ba daɗi saboda kai limamin ku ya zama yana da matar shi yafi amma fa ba sunna bace aka ce haka ba to shine wannan saboda ka aure yana sa mutane mutunci yana baka mutunci yana kara maka wata daraja da sauran mutane za su kallon ka kamala ce kamala ce a ce mutum yana da iyali yana koya mutum wani marubuci da ya rubutu ya kafa hujja da wannan yake cewa ka kalli shugabannin da suke iya daukan nauyin mutane su rike musu amana zaka gansu tun suna yan kanana kananan su suka yi aure sun saba dama da hidimar al'umma gidan shi ya saba bani bani ya saba a zo a ce ba kaza ya dauka ya bada da makamancin su da aka dan ya rike al'umma shi kage abin bai zama masa bako ba amma wanda bai saba da bani bani ba shikenan kuma sai zo aka bashi shugabancin al'umma shikenan sai gan ba zai iya musu wani abu ba saboda a takaice dai iyaye su ji tsoron Allah ma damar ƴaƴansu suna da abin yi da za su iya rike iyalansu to su ba su yi aure shine yafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع كو فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وداء أسأل وانا حديث ينا دبان شعوة ابن مسعود ألوقة ياسوفا أزمن خليفا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه شيكينا سيدنا عثمان سيجنش سيجي يا عبد الله أكرمك الله كاتوفا ديوا ka zo mu aura maka wata budurwa mana ta taimaka allura ka dawo ka zama sabo kai ma shikenan sai Abdullah ibn Mas'ud sai ya murmushi akwai almajirin sa da yake kusa da shi wani matashi ne sai ya ce masa kaji da kai khalifa yake ku ne matasa sai ya ce lokacin muna matasa haka manzalla ta shi bai faɗa mana yace ya ma'ashar shababi ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata duk wanda yake da ikon daukan nauyin mata alba'a malaman hadisi sun yi sabani akan fasarar me alba'a amma ibnu hajar rahmatullahi alayhi yace in an ce alba'a shine alqudratu ala tahammuli mu'aniz zawaj kawai ikon iya daukan nauyin wahalhalin aure shine ake ce masa ba'a ya zama yana da lafiyar da zai iya biya ma matar bukatar ta sha'awa ya zama yana da abin da zai ciyar da ita yana da wajen da zai ajiye ta a matsayin daki ko gida yana da kudin da zai rika ci da ita in ba ta da lafiya zai kai ta asibiti da makamantan irin waɗannan to shi yake ci mushi alba'a sai musu ne ce fa lai tazawwaj to yayi aure fa innahu aghaddu lil basar shi ya fi sa mutum ya rinsa idansa wa ahsanu lil fard kuma shi yake sa mutum ya tsara al'aurarsa in mutum ya yi aure to ba a tsammanin sa kuma ya je yana leƙe-leƙe ko yana kalle-kallen abin da Allah bai halasta masa ya kalla ba saboda ka iyaye su ji tsoron Allah a game da irin wannan halin da ake ciki akwai damuwa akwai wani irin wannan da ta faruwa wani yaro aka yi wannan ya kawo min kuka irin wannan a cikin bayanan da yake yi ya hasala shi yake ce min ai malam shi kanshi babana da bai yi aure kafin kaman zama kila ma bai kai ni ba lokacin da ya aure da ba zai haife ni ba yace in aka cire shekaruna a cikin shekarun baban yace to kadan za ka rabu na ce masa ya daina faɗin haka na ce ka faɗi gaskiya amma dai ka daina faɗin haka yace to shi ne yasa baban shi bai hana shi ba lokacin da zai yi kuma lokacin su zamani bai ke lalacewa zamanin mu ba mu fa yanzu akwai wayoyi ba ba abin da babu a cikin waya na saban Allah akwai waya akwai kwamfuta akwai hanyoyin saba ma Allah ga su nan da yawa to hanyar da mutum zai biya tsare kansa ita ce wancan hanyar da Allah ta'ala ya zaba mana a matsayin mu na ƴan adam musulmi ita ce ayi aure so daga iyaye su ji tsoron Allah su daina wannan tunanin ba tunani bane mai kyau. Allah shiryatar da mu, Allah ya kara mana fahimta. Muna cikin aya ta 92 muna cikin tafsirinta ko haka ne ko walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhassum min illa qaqaran ta tamalan
a'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
بنا بياني أجمد وأن آير دا الله مدوك تنشلكي يكي غوراً تام بنو إسرائيل يهود أكنشي و ƙarya suke yi da suke bada wasu uzuran rashin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alƙur'ani a cikin hujjojin da Allah ya ci gaba da kafa musu yace ai Annabi Musa ya zo muku da mu'jizozi masu yawan gaske kafin Annabi Musa kafin a halakar da makiyin ku Fir'aunu da kuma bayan an halakar da shi kun ga mu'jizozi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba mu'jizozi masu yawa wanda kowa zai iya ganin su da idansa kuma ya taba su da hannunsa kuma ya ji su watakila da kunnuwansa amma duk da haka kuka kafirce ƙarshe ma kuka zo kuka riki dan marƙinsa kuna bauta masa bayan Allah ta'ala ya kira Annabi Musa alaihi salam domin ya gana da shi ya ƙara masa wasu bayanai na at-taura bayan tafiyarsa kuka riki dan marƙinsa wanda samiriyu yazo ya sassaka muku shi ya hada muku shi alhali kuna masu zalunci to muna bayanin da babban malamin tafsiri Sheikh Abdul Qadir Shaibatu Alhamdi a cikin tafsirin sa Tajridu Ta'wil shi lokaci ya mana aje yake nan malam Shaibatu Alhamdi yake cewa ay abattumul ijla alladhi sana'ahu lakum as-samiri kun riƙa bauta ma dan marakin sa wanda wannan lalataccen halittar Allah as-samiri ya kira muku shi wattakhaftumuhu ilahan min dunillah kuka rike shi a matsayin abun bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki ba'da an faraqakum Musa bayan Annabi Musa ya rabu da ku zahiban ila miqati rabbih yana mai tafiya domin ganawa da ubangijinsa alƙawarin da suka yi da ubangijinsa cewa yazo Allah ya agayyaci Annabi Musa alaihi salam domin ya gana da shi ya ƙara masa daraja ya tafi to daidai lokacin da ya tafi nan shikenan sai suka rike shi a matsayin abun bauta shi wannan dan marƙin san da shi as-samiru as-samiriyu yazo ya sirkiran musu shi wa fa'altum ma fa'altu kuka aikata abin da kuka ga dama wa antum murtakibuna li afhashiz zulmi alhali kuna aikata abin da yafi zaluncin da yafi kowanne muni wa a'zamihi kuma wanda yafi girma حيث أشركتم بالله لو منكم هذا الله لو أنا أشم بوتا أعظم الذنوب عند الله الإشراك بالله ذنوب ديفكو والنيجر ماشين ومتيني هذا الله لو أنا أشم بوتا وكعيكة حكا وإن الشرك لظلم عظيم كما للي شركا زال شيني وان ديكسن شي ببع وهذا توبيخ من الله تبارك وتعالى wannan kushewa ce da gori da rufe baki da Allah madaukakin sarki yama li yahudi yahudawa wa tabqitun lahum ala su'i sani'ihim kuma Allah madaukakin sarki yana rufe bakin su yana kashe bakin su a game da wannan mummunan aiki da suka aikata fi ishrakihim billahi ta hanyar yadda suka kasance suna hada Allah da wani a cikin bauta wa mukhalafatihim lil anbiya'i da kuma saba ma annabawan Allah da suka rike yi ba Annabi Musa kawai ba duk wani annabi da yazo haka suka rike masa rashin kunya har zuwa annabin karshe annabin mu sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce dabi'ar yahudawa so daga Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abin da yahudawa suka yi wannan yana daga cikin abubuwan da yahuda suka yi na karshe ga annabi Musa alaihi salam shine daukar dan marakin sa da aka kera shi daga zinariya aka kuma ibo wata kasa aka zuba masa a ciki a matsayin tsafi aka rika matsa wannan dan marakin san sai ya rika wani ihu yana kara ana jin sa kaman yadda dan maraki mai rai yake yi suka yi wannan bayan annabi Musa alaihi salam ya tafi ya barsu ya bar dan uwansa annabi Harun alaihi salam ya zama ya kula da su ya ga lamurran su ya ci gaba da karantar da su amma daga baya suka yi wannan mummunan aikin suka fi karfin dan uwan annabi Musa alaihi salam annabi Harun alaihi salam suka rike dan maraƙin sa bayan wannan shedanin ya zo ya kirkira musu wannan fitina wannan shine kissar ita ce kissar ittikhadul yahudi li'idla ma'budan min dunillah yahudawa shirki dan barkin sa a matsayin abun bauta ba Allah ba kamar yadda muka faɗi jiya Allah madaukakin sarki ya bada cikakkiyar kissa ta yadda yahudawa suka rike dan barkin sa a matsayin abun bauta a cikin suratul a'raf da kuma suratul baha insha Allah ta'ala zamu ji waɗannan ayoyin aya aya domin mu fahimci sakon da Allah madaukakin sarki yake nuna mana yake isar mana domin mu fahimce su sosai kuma mu dau darussan da suke ciki kan mu aikata abin da Yahuda wannan suka aikata Allah madaukakin sarki ya shirye ta da mu a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya kawo bayanin yadda Yahudawa suka rike dan barkin sa a matsayin abun bauta aran ma Allah madaukakin sarki ya ce wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyyihim
wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar
na'am
alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila
na'am
ittakhadhuhu wa kanu zalimin
Allah madaukakin sarki yace wattakhadha wadanda suke da kuma sahib zasu iya bude suratul a'raf daga aya ta 180 suratul a'raf daga aya ta 148 zuwa aya ta 154 zasu iya budewa su gani Allah madaukakin sarki yace wattakhadha qaum Musa mutanen annabi Musa suka rika min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi yaje ya gana da Allah min huliyihim daga kayan adam matan su ijidan ijilan jasadan suka dauki wani dan marakin sa a matsayin jiki jiki gashi nan ana ganin shi kamar dan marakin sa na gaske a'a samiriyu ne ya kirkiran musu shi da me da waɗannan gwalagwalan cewa yi sa'awo masa gwalagwalan matan su gabaki ɗaya shi kenan suka kakkawo masa duk wanda matar shi ke da ɗan kunne ko sarƙa ko awarwaro ko kuma munduwa shi kenan suka zo ko zabba suka zo suka kawo shi kenan sai ya je ya narkar da waɗannan zinariyoyin da ya narkar da su shi kenan kawai sai ya zo sai ya sassaƙa musu ɗan marƙinsa gayi nan a matsayin jiki lahu khuwarun wannan ɗan marƙinsa yana da ƙara khuwar masdari ne na ismu saut kamar yadda kake cewa bukaun kuka kamar yadda kake cewa surahun ihu ko kamar yadda kake cewa kamar yadda kake cewa su'alun su'alun tari kaga duk sunaye ne na mai na sauti ala wazni fu'al to huwar kukan dan marakin sa kenan kasan larabci shi yana da yalwar kalmomi duk kalm duk abu yana da suna yanzu dabbobi kowace dabba a harshen larabci kukanta na da suna amma mu kaga sai dai mu ce kukan zaki ko yana da wani suna ɗan kaɗan ne suke da suna kama a ce haniniya doki ya yi haniniya ko sai kuma a ce haushin kare sai a ce char da kera da makamantan irin wannan amma larabci duk wata dabba da ka sani to kukanta na da suna kukan da zaki zai yi ba za a ce irin kukan da sunansa ɗaya da kukan kura ba haka na kuwa ba za a ce daidai yake da na akuya kowanne da sunansa to kuwa ke to wannan dan marakin idan suka zo da shi sai a matsa shi sai ya rika kuka irin yadda dan marakin sa mai rai na gaske yake kuka shi Allah madaukakin sarki yace alam yaro yanzu yahudawa ba ta gani ba ta da hankali nan ar-ru'ya ta kwakwalwa alam yaro shin ba su gani ba za su yi tunani da kwakwalwarsu ba annahu la yukallimuhum, cewa wannan dan maraƙin baya musu magana, da za a tambaye shi ai mishi magana ba, ya za a yi kabauta ma abin da baya magana. Sannan Allah ya ce wala yahdihim sabila, sannan da za su bata ba zai iya shiryatar da su hanya ba. Da mutum gidansa zai bata ya kasa gane hanya, wannan dan barakin ba zai iya shiryatar da shi ya ce masa ai ga hanyar da zaka bi ba. Wala yahdihim sabila kenan. Allah ya ce ittakhazuhu sirriki dan barakin, sannan wa kanu zalimin, suna masu zalunci, zaluncin shirka. Ka ga daidai da wannan. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون اتخذوه وكانوا ظالمين سركي تمرك انسانا الحال سنا ما سزالنشي زالنشي داكينتي اي وكانوا مشركين سنكسنشي ما سشركا دومين ان الشرك لظلم عظيم shi Allah madaukakin sarki yace walam masu
sai ma tuqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu
na'am
qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin
walamma suqita fi aydihim, lokacin da suka ga sun fada a ƙasa, abinda suka aikata a shi saban Allah ne mummuna, abinda zai jawo musu hushin Allah na har abada, abinda zai sa Allah shigar da su wuta har abada ba za su fita ba, shine suqita fi aydihim, a lokacin da suka ga sun fadi ba nauyi, sun fahimci cewa abinda suka aikata shirka ne, kafirci ne, kauce ma hanyar Allah ne, saba ma annabin Allah ne, to me suka yi? Wa ra'aw annahum qad dhallu, kuma suka tabbatar da cewa fa sun bata, abinda aka dora su akai sun kauce masa. Annabi Musa da yazo da tauhidi ingantacce daga Allah, a bauta ma Allah shi kadai, ka a hada shi da kowa a wajen bauta, sai gashi kawai dan yayi yar tafiya, tafiyar da bata wuce kwanaki 40 ba, kwanaki 40 fa yayi, kwana 30 Allah ya gayyace shi domin yayi. To sai Annabi Musa alaihi salam ya aikata abinda Allah madaukakin sarki bai sa shi yayi ba. Malamai suna kawowa cewa azumin yayi, da yayi azumi sai ya ji bakin shi yana bashi sai ya asawaci. Allah ya ce wai ta kai asawaci, to tunda mun yi maka alƙawarin kwana 30 ne, to yanzu mun mai da shi ya zama kwana 40, fa tamma miqatu rabbihi 40 laylatan, sai Allah ya ci kasa masa kwana 40, to kwanaki 40 ne sai baya cikin su. Amma kafin ya dawo sun yi fata-fata da addininsa, sun bata addininsa. To da suka fahimci sun aikata wannan aika-aikar, qalu sai suka ce la illam yarhamuna rabbuna, wallahi idan ubangijinmu bai ji kanmu ya, wa yaghfir lana, kuma ya gafarta mana ba, lanakunanna min al-khasirin, wallahi sai mun zama cikin tabo. Suka nuna sun tuba kamar da gaske. Sayyidina Ali radiyallahu anhu kuma yadda al-imam Asyuti ya ruwaito a cikin Ad-Du'u al-Mansur, sannan Imam al-Hakim ya ruwaito shi kuma yace isnadin sa sahihi ne, yake cewa lokacin da suka ga fahimci sun aikata wannan, sai suka ce sun tuba. Sai Annabi Musa yace a'a, tuban baki ba zai isa ba, yanzu ku dakata mu ji abin da Allah madaukakin sarki zai ce ku yi. Shikenan sai Allah madaukakin sarki yama Annabi Musa wahayi cewa faqtulu anfusakum, kowa ya kashe kai, kowa ya kashe dan uwan shi, kawai shikenan, wance ya kashe wance, wance ya kashe haka aka musu azaba. Kuma kaji wata rahama ta Allah, sai Allah ya sake tayar da su kuma ya hura musu rai. Kaji wata azaba, Allah ya sa su suka kashe kawunan su, wance ya kashe wancan, wance ya kashe, in wance ya kashe wancan shi ma wancan sai ya kashe shi, shi ma wancan sai ya kashe wancan, in wance ya kashe wancan, in ya zama saura mutum ɗaya shi ma sai ya kashe kanshi. Faqtulu anfusakum, aka ce su kashe kawunansu. Bayan sun kashe kawunansu na wani lokaci, sai Allah kuma ya sake tayar da su, a ga ko za su tuba. Sun tuba? Wallahi ba su tuba ba, iyatakunsu suka ci gaba da yi. Shi yasa babu mutumin da kwakwalwarshi take a dushe kamar mutumin da zai tsammani cewa wai Yahudawa da yake rayuwa da su a yau wai za su nufa ce shi da alkhairi, ko za su yi wani abu wanda zai zama cigaban rayuwarsa. Duk mutumin da ya yi wannan tunanin, to ya zama tunaninsa mara kyau, tunanin banza yake da shi, kwakwalwarshi a kulle take. Yahuda ba za su taɓa nufin musulmai da alkhairi ba, domin ga yadda suka riƙa ma Allah, ga yadda suka kama annabawan Allah, to waye kai waye ne kake tsammanin cewa Yahuda wannan su tsaya su yi abin da ya kamata a yi? To Allah madaukakin sarki ya ce su kashe kawunansu, kuma suka kashe kawunansu Allah ya take sake tayar da su. Sun gyaru ba su gyaru ba, ba su canza ba, suka ci gaba da miyagun ayyukan da suke aikatawa. Allah ya shiryatar da shi. Allah madaukakin sarki sai ya ce walamma raja'a musa
ila qaumihi rabbana asifa.
Na'am.
Qala bikta ma qalaftumuni min ba'di.
Na'am.
أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.
نعم.
قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
Allah madaukakin sarki sai ya ce mana walamma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifa. A cikin baha Allah zai ba mu labarin cewa tun annabi Musa na can wajensa a lokacin da suke ganawa, Allah ya ba shi labarin cewa mutanansa fa ba akan abin da ya basu suke ba, sun kafirci, sun koma suna bauta ma dan marikinsa wanda as-samiriyu ya sassaka musu shi. To anan sai Allah madaukaki sai ya yanke labarin, sai ya ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. A lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo zuwa ga mutanansa, ghadbana yana cikin baihushi, asifan da damuwa. Malamai suka ce al-asaf fawqa al-ghadab, al-asaf ya fi al-ghadab, damuwa da bakin ciki hankalin kai tashi ne ake ce musu al-asaf. Shi yasa baban annabi Yusuf ya ce wa asafa ala Yusuf, sai aka ce wa biyabbat aynahu min al-huzn fa huwa kazi, kullun cikin damuwa yake. Shi yasa ma har suka ce tallahi tabta'u tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-haliki. Shi ke kullun baka da batu sai Yusuf, kullun magana kake nan Yusuf. Shi wa asafa ala Yusuf, shi wayyo Allah damuwata da bakin cikina kullun dai yana kan Yusuf ne. Shi yasa sai suka ce tallahi tabta'u tazkuru Yusufa, shi mun rantsa da Allah dai haka zaka kare dai kana tuna Yusufin nan hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin, haka riddige ka lalace tsufanka ya karu ka kara makancewa, sannan ka kasance cikin wadanda ma za su mutu daga baki daya saboda damuwar Yusuf. To shine nan annabi Musa ya dawo ila qaumihi ghadbana asifa, hala kaunihi ghadbana asifa, gashi cikin hushi, gashi cikin bakin ciki da damuwa, ya dawo cikin damuwa. Qala, da yazo shi ya ce ma mutanansa bi sama khalaftumuni min ba'di, wallahi tunda abinda kuka mayyane da shi bayan tafiyata, na bakku akan tauhidi, kun yi alkawari za ku tsara alkawarin Allah ku ci gaba da bauta ma Allah, amma abin damuwa ga shi yanzu daga tafiyata kwanaki 40 kun lalace, kun zama mushrikai, kun riki abin bauta ba Allah madaukakin sarki ba. A'ajiltum amra rabbikum, yanzu kun ga kuna gaggawa ne game da al'amarin ubangijinku, yanzu kwanaki 40 ba za ku iya hakuri ba, in ma wani abu ne yazo ba za ku ce to mu dai bari sai annabi Musa ya dawo sannan zamu yanke hukunci. Kai samiri da ka zo da wannan abin naka ka dakata, sai annabinmu na Allah ya dawo, annabi Musa alaihi salam, sai mu masa tambaya in abin da ka zo da shi gaskiya ne sai mu rike, idan kuma abin da ba na gaskiya bane ba za mu rike ba. Kaga bambancin sahabban annabi Musa alaihi salam kenan da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi sahihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabbansa zuwa wata bukata, sai ya wa Ammar alaihim amiran, sai ya nada musu wani shugaba. Da ya nada musu wani shugaba shikenan ran nan sai shugaban nan kawai ya hasa wuta ganga, wuta na ci bal, sai ya ce musu su zo su shiga. Sai suka ce a'a, ma shiga wuta kuwa, wutan nan fa ita ta sa saboda mu guje mata fa muka ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da ya mutu yana kafirci wuta zai shiga to ya za a yi mu shiga wuta tun a duniya yace ni fa shugaban ku ne suka ce eh kai shugaban mu ne amma dai ka dakata da wannan umarnin da ka ba mu sai mun koma mun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kaji ko shikenan suka gama kwanakin bukatar su da annabi sama ya tura su suka koma shikenan da suka koma sai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari manzon sa ne ce wallahi da kun shiga wutan nan har abada ba za ku fita ba daga wannan wutar da yasa ku kuka shiga to har abada za ku shiga wutar jahannama ba za ku fita ba ai innama ta'atu fil ma'rufi ana yi ma shugaba da'a ne a cikin umarnin da ya bada wanda ya dace da umarnin Allah idan shugaba ya bada umarnin da ya zama na saban Allah to a wannan umarnin shi kadai ba za a masa biyayya ba wasu suna kuskuren fahimta sai su ci shikenan sai a masa tawaye a'a wannan aqida ce ta ƴan Shi'a da Khawarij da Mu'tazila su a wajen su idan shugaba ya bada umarni ɗaya mara kyau to ya fita daga shugaba kenan ga baki dai kai a tsige shi a'a wannan umarnin da ya bada mara kyau ba za a masa biyayya akan sa ba amma da yanzu zai janye wannan umarnin ya bada wani umarni wanda yake mai kyau ko kuma da ya janye shi ba amma ya bada wani umarnin mai kyau to wajibi ne a masa da'a a cikin umarni mai kyau kun ga bambancin sahabban annabi Musa kenan da sahabban annabi mu sallallahu alaihi wasallam su cewa suka yi a'a shi mun je mun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sahabbai annabi sama ya tura su wani dai al'amari shikenan sai limamin su ya kasance duk sallah idan ya gama kowace raka'a idan ya gama karatun sallah sai ya rufe ta da qul huwallahu suratul ikhlas suna jin damuwa a ransu amma sai suka batta a cikin zuciyarsu sai da suka koma suka tambayi annabi sallama sai manzo sama yace saluhu lima yaf'alu dhalik ku tambaye shi me yasa yake haka qala sai wannan sahabin sai yace inni uhibbuha li annaha sifatur rahman sai ina son suratul ikhlas ne shi yasa nake yawan karanta ta domin ita sifar Allah ce sai manzo Allah sama yace Allah ya yi mun wahayi akhbiruhu fa inna Allah yuhibbuhu kama yuhibbu hadhihi surata ku bashi labari Allah yana son shi kaman yadda yake son wannan sura sifar Allah kaga sai da suka koma suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko mutanen annabi Musa alaihi salam kai tsaye da Musa Samiri kaman yadda ake ce masa duk da Imam Kathir na cikin al-bidaya wa nihaya yace ba sunan sa Musa ba sunan sa Harun to Qur'ani dai da ma ya ce mana sunan sa As-Samiri Musa ne Harun ne sai mu tsaya As-Samiri shi yasa kina za ku ji ban taba cewa Musa ba sai yanzu na faɗa shi ma yana jin kaman ko tuntuban harshe ne ne wallahi alam Samiri dai sunansa kenan wanda Qur'ani ya sa masa ya faɗan mana amma Musa ko Harun to wannan a cikin Isra'iliyat ne ba tabbas din sunansa Musan ko kuma Harun mun gane ai har wani ne waka yana cewa wa Musa alladhi rabbahu fir'aun mu'minu wa Musa alladhi rabbahu al-ilahu kafir wai Musan da abin nan fir'aun ya rene shi sai gashi ya zama mummuni ya zama manzon Allah ai a gidan fir'aun Musa ya taso ko shi kuma as-samiri a kissar da ake badawa Allahu a'lamu bi sihhatiha wai da uwar shi ta haife shi sai ta yadda shi sai Allah ya dauko ya sa malaika jibril wai ya rene shi ne daga baya kuma zai zama wannan lalataccen wannan kiso shi ne ba su da tabbas to annabi Musa alaihi salam yace ajiltum amra rabbikum wai kun yi gaggawa ne kun kosa ne a game da al'amarin ubangijin ku kwana 40 ba za ku jira ba wa alqal alwaha annabi Musa saboda fushi da damuwa kawai sai gurgi da alluna allunan nan kun san abin da ke jikin su rubutun at-tawra kamar yanzu misali a ce rubutun alqur'ani saboda fusata da tashin hankali da ka shiga sai kawai kai wurgi da shi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay yaje ya kama kan dan uwansa yana jijjigawa qala ibn umma yana cewa ya kai dan uwana shi sai Haruna yake ce masa kenan ya ibn umma ya kai dan uwana innal qawma sab'afuni, wallahi mutanen nan sun raunana ni, sun fi karfi na, wa kadu yaqtulunani, kai sun ma yi nufin fasu kashe ni wata ran, da na matsa musu da wa'azi kamar yadda zamu ji wa'azin su a cikin su wata tsaha, ai sun nemi ma su kashe ni, wa kadu yaqtulunani kenan. Fala tushmit bi al'ada, ya dan uwana kada ku kunyata ni kuma abu a hannun abokanan gaba. Idan ana fada da dan gida da dan gida, to ba a bar magabta su gani. Fadan cikin gida ne, shine wani malamin tarbiyya yake cewa in za ka yi fada da matarka, kaka bari ƴaƴanka su gani, in dole sai kun yi fada, sai ka bari sai sun tafi makaranta, sai ta sa kayan fada kai ma ka sa, ku kulle kofa ba wanda zai sani. Ka bige ta ta bige ka, wanda ya kada wani shikenan ko zama fadan ku shikenan, sai ku bude kofa kowa ya je wanka, kaga ba wanda ya sai, kaga haka ya kamata. Sannan idan abokanan gaba sun dauki wani dan uwa a matsayin abokin gaban su, to bai kamata dan uwansa kuma ya zo ya kunyata shi a gaban su ba. Ana fada tsakanin wasu magabta da wani sun masa taron dangi, to bai kamata kuma dan uwan shi ya zo ya nuna cewa shi ma yana da matsala da shi ba, sai ya shanya matsalar sa. Wannan yana cikin hikima ta rayuwa. To shi ne Annabi Musa, Annabi Harun yake ce ma Annabi Musa dan uwansa, fala tushmit bi al'ada, ya kai dan uwana kada ka sa abokanan gaba su yi mana dariya. Aisha ba ta su al'ada'i ita ce dariya abokanan gaba, abokin gaban ka dama yana nan yana dakon ka, sai kuma wani dan uwanka sai ya zo ya kunyata ka a gaban shi, shi ke nan zai ce ah ka gani, sai ya ji daɗi ya ce ah to ai ban ma sani ba, shi dan uwan shi ma ya karɓan mun fadan, to ai shi ke nan ashe ma da sauki. Wa ikhwanin hasibtuhum dhu'an fa kanuha walakin lil aadi wa khiltuhum sihaman sa'ibatin fa kanuha walakin fi fu'adi wa qalu qad sa'ayna kull sa'in fa qultu na'am walakin fi fasadi. Yace ƴan uwana ne, na tsammane su cewa za su taimake ni, za su zama mini kariya a matsayin garkuwa, fakanu ha, sai suka zama haka, sai suka zama garkuwa, amma walakin lil aadi, sai suka je suna taimakon abokanan gabana. Wa khiltuhum sihaman sa'ibatin, na tsammane su za su zama ƴan uwana ne, za su zama masu, za su zama wasu makamai ne wanda za a ɗauka a yi amfani da su domin mu ci nasara. Fakanu ha walakin fi fu'adi, amma da suka tashi za su yi ni suka riƙa tattakamawa a zuciyata. Bayan haka da muka dawo gida, faqalu qassa aina kullu sa'i, yace sai suka ce mun yi duk kokari domin mu taimake ka. Fa qultu na'am walakin fi fasadi, sai nace kun yi amma dan ku bata. To kaga shine wannan, wa zulmu dawi quba ashaddu madadatan ala almar'i min waq'i alhusam almuhannadi, dan uwan kai bada kai, to gara a ce a dauki makami a daba maka a cikin cikin ka. So daga idan ana fada ga magabta a gefe, to in ana fadan cikin gida fitowa ake, sai a nuna ai ba komai, sai a tafa a tuwafa ai ba damuwa ba komai, sai an koma gida sai a cigaba da kowa sai ya cire rigar shi a cigaba da damba in aka gama. Amma da an fito waje ka abokanan gaba su gari, kaga ƴan siyasan mu abinda ba su iya ba ke, ba su da wannan siyasa. Ba ku fada a cikin gidanku magabcinku ya gane kuna fada, kunya kuke ji, kuna ba shi ƙarfi kenan. Amma dai ƴan siyasan mu biyanci ba su da wannan fahimta, Allah shiritar da mu da su gabaki da ba su gane haka. Taimakon naka kace Balarabe tun kafin zuwan musulunci cewa yake unsu akaka walau bi sauti, idan ana rigima da dan uwanka in ba za ka iya komai ba, to taimake shi koda da ihu ne, kai kai ta ihu kana mune 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 kana nuna kamar abin nan, domin sauti a yaki na nuna cewa ku kuke cin nasara. Ai shine Bahaushe yake cewa dokin mai baki ya fi gudu, mai baki ana nufin mai surutu, in kullun kai ka mallaki kafafen yaɗa labarai za a yi ta jin ka, sai zata kai kake nasara ko da ba kai kake yi ba. Ka'ida ce wannan, tintin tsohuwar siyasar zamantakewa ce, ka taimaki dan uwanka naka sai naka. in kuna da rigima ku sai ku shiga cikin gida ku shiga daki ku kulle kofa ba wanda zai gani ku gama da abin da za ku yi ku fito haka ake ka'ida ta unsur akhaka zaliman aw mazluman kun san ka'ida ce tun kafin manzo Allah sama yazo akwai ta karin magana ne na larabawa unsur akhaka zaliman aw mazluman larabawa suna cewa ka taimaki dan uwanka ko shi ya zalunci ko kai ka zalunci ko shi aka zalunta su haka suke yi da kazo ka tarar da ana fada dan uwanka sai ka goyi bayan shi sai ka goyi bayan shi haka suke a jahiliyya da manzo Allah sama yazo sai ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman sai sahabbai suka ce to mun san yadda ake a jahiliyya amma yanzu da musulunci yazo ya dame sai manzo Allah sama ya ce wanda aka zalunta ka kwato masa haƙƙin sa wanda ya zalunci shi kuma ka hana shi zalunci kare ka ce miki dan uwanka ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta amma baka zuwa a gaban abocin gabanka ka kunyata dan uwanka ka muzanta shi ba daidai bane wannan kuskure ne wannan darasi ne babba a rayuwa annabi Harun ya ce ma annabi Musa alaihi salam wala taj'alni ma alqawmi adh-dhalimin sannan ya dan uwana kakka sani cikin wadanda suka yi zalincin nan ni fa ban bauta ma gunkin nan ba ban bauta ma dan marqin nan ba amma kaje a kaina ka huce ni ka zo ka fara a taha ba kanshi kawai ya kama ba hadda jimin sa hadda jimin sa shine anan kafin mu zo Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi hafizahullah Allah ya bashi lafiya yake cewa anan akwai istinbadi akan cewa ashe Qur'ani ma ya ce a bagge mu ga ya annabin Allah na da jimu ko la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si kaga annabin Allah na da jimu to shine wannan saboda haka annabi Harun alaihi salam ya lallashi dan uwansa annabi Musa sannan wannan na nuna mana hushi ba abinda ba zai ja mutun yayi ba shi yasa manzo sun ce la taghdab inda yadda zakai kakkai hushi to kakkai in kuma har kai hushin to kakka bari hushin ya rinjaye ka shi yasa ya ake son idan kai hushi to alhilmu yazo alhilmu abinda ake ce ma alhilmu malaman al-akhlaq suka ce shine ضبط النفس عند هيجان الغضب alokacin da hushi yazo maka to ka iya tsara kanka kakka aiwatar da abin da hushin ya saka kai domin hushi wani zubin yakan saka kai bugu in bugu ne hushi yakan saka fadi miyagun maganganu to kakka fade su shi yasa ai tuntun suka ce idan kai hushi in a tsaye kake ka zauna in kana zaune to ka danki shingida annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace to diki ga baki daya maganin hushi in mutun yayi hushi yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim hadisin da al-kusam al-jama'a ga baki da sun ruwaito shi bukhari da ya ruwaito shi da wasu malamai a cikin magwaita hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi yana ta hushi dan uwan shi na ta lallatsa manzo sun yace inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu wallahi ni na san abin da zai fadi da ya fada wannan abun to hushin sa zai tafi annabi sun ce law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la dhahaba anhu ma yajid da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da hushin sa ya tafi to annabi Musa gashi ya hushi kun ga abubuwan da ya aikata na farko ya wurgi da allinan attawa saboda hushi wa alqal alwaha kaga na farko ce sannan nabi wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa yana girgizawa na uku a tsaha yace masa Allah tattabi'ani afa asaita amri me yasa da kage sun riki a dan marakin sa suna bauta masa me yasa baka biyo ni ba kana dai nufin ka saba umarni na kenan abinda na sa kai ba shi kai ba kenan kaga duk cikin hushi annabi Musa alaihi salam yake wannan sannan darasin da zamu fitar anan kuma yana nuna ashe kowa zai iya yin hushi in annabin Allah ya hushi to kowa zai iya yin hushi iyaka abinda ake bukata shine kada ka bari hushin ya rinjayi natsuwarka kada ka bari hushin ya rinjayi hakurinka shi yasa ake ruwaitowa daga Imam Shafi yake cewa man istughdiba falam yaghdab fa huwa himahu wa man istusbira falam yasbir fa huwa kalbu duk mutumin da aka bata masa rai amma ya ki nuna bacin ransa to ya zama kai jaki jaki ne mana amma bayan an hakurantar da shi an bashi hakuri aka ce kai hakuri mana sai kuma ci gaba da ihu yana maganganu to wannan ya nuna shi kare ne ka'ida ce saboda ka hushi akwai shi akwai hushi a musulunci. Sannan nan hushin da Annabi Musa alaihi salam yayi, malamai suka ce hushi ne na wajibi, hushi ne na tilas, domin nan ne alfarma Allah aka keta. A inda kai ba a san ma kai hushi shine a abin da ya shafe ka, yanzu shikenan wani yazo ya mare ka ko ya cutar da kai ko ka je na tazagin ka, sai kai kyale shi. To wannan shine ake so. Amma idan Allah madaukakin sarki aka keta albarmasa, to anan kai hushi. In ba kai hushi ba ma ka saba ma Allah, to nan Annabi Musa shirka yazo ya ga ana yi fa, kaga ai dole ya fushi. So daka hushinsa da yana hushi ne ma na ibada, ana da buƙatar kiransa. Iyaka abinda hushin ya jawo ya aikata daga baya, to shine abinda ya zama ba a san shi. Tun daga shi ya kama kan dan uwansa yana girgizawa, ya faffada masa maganganun da za su hasala dan uwan nasa, to su ne duka haka. To wannan ayoyi ga su ba mu gama shi ba, kuma ana nuna mana lokaci yayi. Ka karanta aya daya tana da tsawo. To karanta dai ayar da Annabi Musa ya addu'a, qala
rabbi fi li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
Da Annabi Musa alayhi salam hushin sa ya tafi, ya fahimci cewa babu ruwan dan uwansa Harunu a ciki, sai yayi addu'a yace rabbi fi li wa li akhi, ya Allah ka gafarta mini ni da dan uwana. Su kuma wanda suka je suka riki dan marakin sa su je su ji da kansu. رد اغفر لي ولي اخي يا الله كغفرت مني da dan uwana. Kage nan ba akwai ladabin addu'a da muka fada jiya cewa in zakai addu'a ka fara ma kanka sannan kai ma wani, ko qala rabbi ighfir li, ya Allah kagafarta mini wali akhi, sannan da dan uwana. Wa adkhilna fi rahmatik, ya Allah ka shigar da mu cikin tausayinka mu biyin nan. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah kuma kai ne majinkan masu jin kai, kai ne mafifici a cikin masu jin kai ga baki daya, cikin masu tausayi babu wanda tausayinsa ya kai naka. Allah madaukakin sarki ya mana ya shigar da mu cikin addu'an nan da Annabi Musa alaihi salam yayi. Allah ya gafarta mana ya ji kanmu. Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya albarka a cikin rayuwarmu, ya shirya mana da zuriyarmu, ya gafarta ma iyayenmu, ya da malamanmu. Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabanninmu, ya musu jagoranci, ya dora su akan turba wacce take ta daidai, ya kare su daga aikata abin da ba daidai ba. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An ce a sanar da, fara sanar da mutane afwan, an canza lokacin sallar Eid, an tuwo min da safon na manta cin tirran nan. Na'am. To 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 shikenan. An jawo hankali na, an tuwo min sakon tintini, an ce akwai dan amendment da za a yi, da kowa ko za a yi, za a canji kila. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.